Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 25 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Yanzu gwamnatin Najeriya ba ta da shakku akan cewa Abubakar Shekau, madugon kungiyar Boko Haram, ya mutu. Duk da matsin lambar da ake yi daga gida da waje, shugaba Joe Biden na nan akan bakansa game da wa'adin kammala kwashe dakaran Amurka daga Afghanistan. Yan Democrat a majalisar wakilan Amurka sun ciyar da wasu muradan shugaba Joe Biden gaba a jiya Talata, inda suka amince da wani kudirin kasafin dala biliyan 3.5.
Kanin labaran kenan. To, ko menene tasirin harin da yan bindiga suka kai jami'ar sojin Najeriya ta NDA da ke Kaduna, Najeriya?
Har za mu shiga sansani da sojojin ke wurin ɗaliban suna ce sun rena ma wato jami'an tsaro ne.
Me su kuma sojoji a Jos suka yi bayan da yan bindiga suka hallaka yan sanda uku?
Suka bi su cikin daji har suka kashe dukansu wayannan masu garkuwa da mutane su shida. Suka kwanto kuma wayannan bindigoji da suka karbe a wurin jami'an sanda.
Sannan kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yanzu gwamnatin Najeriya ba ta da shakku kan cewa Abubakar Shekau, madugon kungiyar Boko Haram, ya mutu. Watanni uku da suka wuce ne rahotannin mutuwar Shekau suka bayyana, inda suka ce an kashe shi a wani batakashi da ya faru tsakanin 'yan bangaransa da kuma bangaren 'yan kungiyar ta'addan ISWAP a dajin Sambisa. Duk da cewa da farko an yi ta shakku a kan bayanan, jami'an Najeriya yanzu sun ce akwai ƙanshin gaskiya a rahotannin. A matsayinmu, abinda za mu ce shi ne an ba da rahoton mutuwarsa kuma ya mutu, a cewar ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi a yammacin ranar Litinin. Ya ƙara da cewa duba da rahotannin da ke fitowa daga sansanin 'yan Boko Haram ɗin da kansu, da kuma rikicin da ya biyo bayan fafatawar, da kuma yadda dubban 'yan Boko Haram ke ajiye makamansu a kwanan nan, ina gani za a iya cewa lallai ya mutu. Ba mu dai sake gani ko jan bayyanar Abubakar Shekau ba. Duk da matsin lambar da ake yi daga cikin gida da kasashen waje na tsawaita lokacin kwashe sojojin Amurka, shugaba Joe Biden na nan akan bakansa game da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na kammala kwashe dakaran daga Afghanistan. Gwamnatinsa za ta kawo ƙarshen shirin kwashe Amurkawa, 'yan Afghanistan da 'yan wasu ƙasashen daga Afghanistan ɗin kafin cikar wa'adin, don ba da damar kwashe dakaran Amurka da kayayyakin soja, a cewar fadar White House. Biden ya ce daga jiya Talata da rana, Amurka ta kwashe mutane 70,700 tun daga ranar 14 ga watan Agusta, amma ya yarda da cewa kammala aikin kwashe jama'ar zuwa wa'adin da aka sanya ya danganta ga haɗin kan da 'yan Taliban suka bada wajen barin mutanen zuwa tashar jiragen sama. Ya ƙara da cewa ya buƙaci ma'aikatar tsaron Pentagon da ta harkokin wajen Amurka su samar da wasu shirye-shirye akan abubuwan da ta yiwu su faru, amma babu tabbas dan daidaita tsarin aikin idan ta kama. 'Yan Democrat a majalisar wakilan Amurka sun ciyar da wasu muradan shugaba Joe Biden gaba a jiya Talata, inda suka amince da kudirin kasafin dala triliyan 3.5 don shirye-shiryen kare marasa ƙarfi daga talauci a ƙasar. 'Yan majalisar sun kuma amince za su kada kuri'a a wata mai zuwa akan kudirin inganta ababen more rayuwa na dala triliyan 1 don gyaran hanyoyi daga dojin kasar da suka lalace da kuma inganta karfin intanet. Kudirin da 'yan majalisa 220 suka amince da shi, 212 kuma suka yi akasin haka, ba shine matakin ƙarshe ba wajen sa hannu a dokar, amma hakan ya nuna cewa 'yan Democrat da ke da rinjaye da kaɗan a majalisar wakilai da ta dokokin kasar ta yiwu nan da makonni masu zuwa a iya zartar da kudirin kasafin na shirye-shiryen alkawalan da Biden ya yi a lokacin yakin neman zabensa a shekarar 2020.
anjima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji inda aka kwana bayan da ƴan bindiga suka bugi kirji suka kai hari jami'ar sojin Najeriya ta NDA dake Kaduna Najeriya, inda kamar yadda aka ji a rahoton mu na yammacin jiya suka kashe sojoji biyu suka kuma sace guda. Abubuwan da suka biyo baya sun hada da jawabin shi kansa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya Hassan Maina Kaina gare ka.
President in Kaduna is measures of course been undertaken by bandits.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Loki Rabo ke magana kan farmakin da wasu ƴan bindiga suka kai a babbar makarantar horar da hafsoshin sojojin Najeriya wato NDA dake Kaduna. Inda yake cewa ko da yake ƴan bindiga daji ne suka kai wannan hari, kamar a ce ƴan fashi ne suka afkawa gidanka, shiga cikin makarantar sojoji a wani salo irin na ƴan bindiga matsala ce wacce muke daukar mataki a kai, kuma kwanan nan zamu yi tufkar hanci. Duk da yake duk wani kalubalen tsaro abin damuwa ne ga kowa da kowa, abin kenan ma da yasa yanzu muka kara jan damara don kawo karshen wannan hauka. Baba nan dai ƴan bindiga dadi a Najeriya na cin karansu babu baka, inda suke kai hari tare da kashe sojoji a sassa daban-daban na kasar. A ƴan watannin baya ƴan bindigar sun kashe sojojin Najeriya 11 a jihar Benue da kalin wasu sojoji guda 10 a marban Ujige dake jihar Nasarawa. Kana kuwa ƴan tsakanin nan ma sun kashe wani general din sojojin Najeriya a jihar Kogi. Sannan sai wannan farmaki da suka kai a makarantar soji mafi girma a Najeriya, inda suka kashe hafsoshi guda 2 kana suka yi awon gaba da guda 1. Al'amarin da tsohon babban hafsa a rundunar sojan Najeriya Major General Yakubu Usman ke bayyanawa da cewar ai wannan reni ne ga sojoji.
Ni dai yadda na ga abin wato wayannan ƴan ta'adda din ba a hukunta su yadda ya kamata, kuma ba a kai masu hari su ma yadda ya kamata. Akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda suke, inda kuma za a je a same su a fatattake su, sannan kaga za su ji tsoro. Yanzu wato sun samu ƙarfin zuciya ne ma wato su ba su damu ba ma har za su shiga sansanin da sojoji suke horon ɗaliban suna ji sun raina ma wato da jami'an tsaron ne shi yasa suke wannan abubuwan.
To kamar General a kalma ɗaya ko biyu menene abin yi?
Abin yi shine a har masu a fatattake su kuma a hukunta su an kama su. Ana kama su amma ba su taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba.
Shi ma da yake sharhi akan al'amarin masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Geso ya ce akwai matakai da ya kamata a ƙara ɗauka domin kawo ƙarshen wannan aika-aika.
A tabbatar da cewar wato an samar da kayayyakin aiki na tsaro na zamani waɗanda hukumomin tsaro za su yi amfani da su wajen gano da zaƙulo inda waɗanda masu aikata waɗannan laifuka suke, kuma a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Ya yi amfani da hanyoyin da ake tattara bayanan sirri su zama wato waɗansu abubuwa ne waɗanda ake yin dabaru iri-iri, wanda wannan kalma ce kuma saƙo ne nake aikawa ga hukumomin tsaro saboda ba abu ne da ya kamata mu bayyana shi a kafafen yaɗa labarai ba. Amma dai tsarin yadda ake tattarawa da kuma aiwatar da amfani da wato bayanan sirri ta fuskar tsaro gaskiya akwai rauni matuƙa gaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
Dakarun kurdawa da ke samun goyon bayan Amurka a Siriya sun ce suna da damuwa sosai akan yawan hare-haren jiragen sama marasa matuki na Turkiya akan kwamandojinsu a arewa maso gabashin Siriya. An samu rahoton cewa Turkiya ta kaddamar da hare-hare ta sama da yawa a makon da ya gabata, ciki har da wasu da yawa na jirage marasa matuki a wuraren dakarun SDF, wato sojojin haɗin gwiwa da Kurdawa ke jagoranta da suka zama manyan abokan hulɗa Amurka a yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. Turkiya dai na kallon dakarun SDF da NYPG da suka fi yawa a cikin su a matsayin wani bangaren kurdawan kungiyar PKK dake zama Turkiyar. Wato kungiyar mayakan da Amurka da Turkiyar suke kallo a matsayin ƴan ta'adda. Ko da yake Amurka na bambanta tsakanin kungiyoyin kurdawan biyu. Shawan Dawish mai magana da yawan gamayyar sojojin Manbij dake da alaka da SDF ya ce Turkiya ta zafafa kai hare-haren jiragen sama marasa matuki akan wuraren sojojin su a kwanan nan a fadin arewa maso gabashin Syria a wurare kamar Kobani, Tel Tamer da kuma a baya-bayan nan a Tamishli. Jiya talata babban jami'i a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya ce ta yiwa Amurkar ta iya shawo kan annobar COVID-19 zuwa farkon shekarar 2022 idan aka samu cikakken amincewa akan karin rigakafin cutar. Dr. Anthony Fauci ya yi waɗannan kalaman ne kwana ɗaya bayan da kamfanin rigakafin Pfizer ya samu cikakken amincewa daga hukumar abinci da magunguna ta Amurka. Mai yiwuwa idan aka samu cikakken amincewar gwamnati akan rigakafin kamfanonin Moderna da Johnson & Johnson nan da makonni masu zuwa da kuma yiwuwar samun izinin ba yara rigakafin a kakar bana. Fauci ya ce za mu iya shawo kan lamarin. Har yanzu Amurka ce ke ci gaba da zama a gaba a kasashen duniya wajen masu kamuwa da cutar coronavirus da kusan mutane miliyan 38 da mace-mace 630,000 a cewar cibiyar binciken jami'ar Johns Hopkins.
Da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake komawa kan rahoto wanda zai saki kai mu Najeriya inda ƴan bindiga shida da ƴan sanda uku suka kwanta dama a wani kazamun dauki ba didin da aka yi a wani ƙauyen dake karamar hukumar Mangu ta jihar Plateau Najeriya. Zainab Babaji gare ki.
ƴan ta'adda shida ne rundura dake wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta hallaka yayin da jami'an ƴan sanda guda uku suka rasa ransu a wani artabu da bata gari a yankin Boye dake karamar hukumar Mangu a jihar Plateau. Kakakin rundura Special Task Force a jihar Plateau Manjo Ishaku Takwa yace rundura ta samu kiran neman agaji ne daga jami'an ƴan sandan na musamman dake binciken masu laifi a lokacin da suka je bincike ƴan bindigar suka auka musu suka kashe ƴan sanda uku suka kuma arce da makaman su.
Rundunar sojojinmu da suke Mangu sun samu labarin cewa wayannan ƴan sanda masu farin kayan sun zo su yi binciken su a wannan wurin saboda ana gani akwai inda wayannan mutane suke boyewa. Suka yi arangama har suka kashe a cikin su mutane guda uku. Sai sojojinmu tare da DPO na wannan wurin suka bi su cikin daji har suka kashe dukkan su wayannan masu garkuwa da mutane su shida. Suka kwato kuma wayannan bindigogi da suka karbe a wurin jami'an ƴan sanda.
Wani yanayi ake ciki a wurin?
Major General Ibrahim Sallo Aji shi ma ya aika musu da sako wa sojojinmu da ke wurin da sauran masu tsaro cewa su tabbatar da cewa dukkan ɗakin sun sake dubawa domin su gano maboyansu sannan su tabbatar kuma sun yi clearing nasu daga wannan wurin.
Kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau kenan Manjo Ishaku Takwa yankin na Boye ya sha fama da ayyukan ƴan bindiga wanda hakimin yankin Da Gabriel Gusat yace ya kamata a girke musu rundunar tsaro.
To an dare ana samu security challenge a wannan wurin. Ina ganin wannan shekarar ne ko shekarar ta wuce an zo an kashe police guda uku ne a wurin. Kin ga inda ya kamata a samu ko kaman irin mobile barrack ne ko wani substation na security mai na wurin.
Me kuke yi don jan hankalin mutane musamman ta yadda za su fahimci irin wannan bata gari kuma su ba da rahoto?
Kin ga inda mu da Fulani muna zaman lafiya. Ana kiwon ba wani damuwa ba. Sai da mu shine ba tangari suna zuwa kaman baki. To muna karfafa cewa nisan da suna zuwa gina suna zuwa ka tabbatar da fakin
ganin yadda matsalolin tsaro ke ƙara ta'azzara a fadin Najeriya yasa shugaban kungiyar da ke kare wa al'umma yancin su wato Defenders of Freedom Initiative barista Yakubu Salebawa yace doka ta ba jama'a yanci su kare kansu don haka ma suke goyon bayan furucin gwamnatin jihar Katsina kan batun kare kai
masifa ce annoma ce bala'i ne hawara kasar nan don haka gwamna jihar Katsina mai girma Alhaji Aminu Bello Masari kiran da yake mun bashi gwamba kuma muna ƙara tsokaci akai muna cewa jajice ya ci gaba kuma jama'a su tashi su kare kansu
a dokance mutane suna da hurumin su nemi makamai da zasu kare kansu
ba muna magana a jiya dauko manyan makamai ba a wanda doka ta ba su dama yanzu misali dan ka dauki adda amma ko bindiga ma akwai inda zaka samu license ka bi ka'ida ka samu license kare kansu da zasu yi karkashin doka
Runnuwa da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau da ya ta buƙaci jama'a su yi amfani da lambobin wayarta 08149000091 da kuma 08022121039 don neman ɗauki a duk lokacin da suka shiga yanayi na rashin tsaro. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya Taliban ta sake karbe mulki a kasar Afghanistan shekara 20 bayan hambarar da gwamnatin su a kasar. Ko menene tasirin haka ga siyasar duniya? A jihar Niger dake arewacin Najeriya, tsugune bata kare ba kan rikicin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP dake mulkin jihar, wanda aka kwashe kusan shekaru 2 ana takaddama. Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne kungiyar Taliban mai ra'ayin addinin Islam ta sake karbe mulki a kasar Afghanistan bayan shekaru 20 da hambarar da gwamnatin kungiyar a karkashin shugaba Mualla Muhammad Umar. Kasar Amurka ce ta jagoranci yakin da aka gwabza na tsawon shekaru tare da haɗin gwiwar dakarun tsaron NATO da wasu mayakan sa kai na Northern Alliance wanda ya hambarar da gwamnatin Taliban din a shekara ta 2021. Bayan tsawon shekaru 20 da sojin Amurka suka kwashe a kasar ta Afghanistan, gwamnatin ta Amurka ta yanke shawarar kwashe dukkan dakarunta da ke kasar, biyo bayan kullen yarjejeniyar zaman lafiya da Taliban duk da yake dai ba a sami kai ƙarshe a yarjejeniyar ba. To sai dai bayan kimanin kwanaki 10 da kwashe rukunin ƙarshe na sojin Amurka a kasar, mayakan na Taliban sun yunkura inda ba tare da wurin aiki ba suka sami kwace iko da fadar shugaban kasa a Kabul babban birnin kasar, a yayin da kuma shugaban kasar Ashraf Ghani ya arce daga kasar. To ko menene tasirin wannan lamari ga siyasa da kuma diplomasiyar duniya? Tambayar kenan da nayi wa masanin shari'a da siyasar kasa da kasa barista mai nasara Ibrahim Umar.
To wannan ba wani abun mamaki bane ba domin kutungula ce ta diplomasiyar duniya kuma kowa ya riga ya sani shekara 20 kwetan ana neman na 21 tunda gwamnatin Amerika ta shigo harkokin katsalandan na kasar Afghanistan ba ma kasar Afghanistan ba kusan duk kasashen da ta shiga da Afghanistan da Iraq da Iran da Syria a yanzu da kasashen su Libya da sauransu duk daga baya ai an zo ya tabbata cewa duk zargin da suke yi bai zama gaskiya ba abubuwan da suke zargin Muammar Gaddafi har yanzu ba su tabbata cewa gaskiya ne ba abubuwan da aka yi zargin Saddam Hussein da su cewa yana da hydrogen bomb da sauransu har yanzu ba a ga ya tabbata ba duk zargin da aka yi akan Osama bin Laden har yanzu ba a ga tushe bandanta na makama ba wato duk yaki wanda yake na tattare da akida ko kuma manufa ko kuma na addini ko kuma na wani abu wanda yake mutane sun sa a zuciyarsu ba abu ne da zaka iya yin nasara akan shi ba diplomasiyar duniya tana tafiya ne a fanni guda hudu ko guda biyar akwai fanni na yaki akwai fanni na akida, akwai fanni na siyasa, akwai fanni na tattalin arzikin kasa, akwai kuma fanni wanda yake ya shafi mallaka na wata kasa saboda kasuwanci ko saboda wani dalili. To duk da haka ita kasar Afghanistan, mutanen kasar ba da goyen bayan su aka shigo musu ba, ba da goyen bayan su aka kori Mullah Umar ba, aka kori Rundunashi, aka kuma zo aka kafa wannan shugabanci. Tunda aka kafa shugabancin nan har zuwa yanzu, abinda America take yi shine koya ma sojojin kasar Afghanistan yaki yanda yake za su bijire su ta karfin duk wani yankuri da za a yi da sunan Islama. To amma shekarun 21 da suka yi suna yin wannan abu, sai gashi da fitarsu a cikin kwana 10 Allah ya ba waɗannan mutane nasara, sun yi watsi da ba wai ita kanta American ba, har gwamnatin shi wannan shugaba. Tun lokacin da aka zo aka shiga Kandahar, a yanda ma su shugabannin kasar garin Kandahar suka fito a wannan gunduma, suka nemi a yi maslaha, suka mika kasar garin gaba daya ko kuma gunduma gaba daya a Salen Alin, suka roki a yafe musu, su kuma da yanda sojojin kasar suka rika boyewa a kauyuka da kwararo-kwararo, suna boyewa suna gudun sojojin Afghanistan. To tun a nan wurin shi kashi shugaban kasar ya ga alama yayi tsalle ya gudu ya bar kasar shi. Kaga ya nuna kenan America bata isa ta iya kare shi ba. America dama abin da ya kawo ta tayi ta gama. Kontiragi ne da alƙawari da aka yi na shekara 20, kuma sun tatsi tattalin arzikin daidai da yanda suke da bukata, sun kuma tafi. Kuma kamar yadda nace, America takan saurin mancewa da tarihi. Kaga ai kasar Russia ita ce kasa ta biyu da ta tsalle ta amince da wannan juyin hali da aka yi Afghanistan, ta kuma yi na'am da wannan sabon shugabanci na juyin hali a kasar Afghanistan. Russia ta bada goyen baya, China ta bada goyen baya, ita ce ma ta farko da ta bada goyen baya. Akwai kyautar zaton, akwai haɗin kan kasar Iran wadda take makwabciyar kasar Afghanistan daga yammaci, da kuma kasar Pakistan wadda ita ce kasar yan uwar Afghanistan daga gabashin bangarenta. Sannan kuma muna sa ran a samu kasashe kamar kasar Korea ta Arewa, sauran kasashe kamar Iraki, duk waɗannan ana tunanin za a samu haɗin kansu da goyen bayansu, wanda idan an samu haɗin kansu da goyen bayansu, to muna kyautar zaton za ta kasance wani irin sabon yanayi ne zai juya na diplomasiyyar duniya, domin waɗannan kasashe idan suka haɗa kansu suka dunkule, idan kai la'akari da taron da aka yi na majalisar koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya akan harkokin tsaro, to wannan ya nuna maka tun a nan wurin cewa wannan mutane suna da goyen baya na manyan kasashen duniya waɗanda suke da kujerar naki akan duk abubuwan da za a zarta. Kuma bayan nan akwai barazana da za ta taso, da wannan abun yana tasowa ne a lokacin da tattalin arziki da zamantakewar jama'a na kasar America da kuma yammacin duniya yake durkushewa, a lokacin da kuma kasar China take neman haɗin kan sauran kasashen Asia da kuma gabashin duniya. To saboda haka China ta yi ma America fintinkau, kuma America da Isra'ila za su fuskanci kalubale na babbar barazana wanda wannan sabon juyin halin zai taso da shi.
Duk da yake dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ayyana Barista Tanko Beji a matsayin sabon shugaban jam'iyyar a jihar Niger, tsugunne bata kare ba a rikicin shugabancin jam'iyyar da aka kwashe kusan shekaru 2 ana takaddama tsakanin bangarorin shugabannin jam'iyyar a jihar. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan bangaren Injiniya Muktar suka ce san ba su amince da zaben shugabancin jam'iyyar ba. Ta bakin mai magana da yawan bangaren Alhaji Sani Farin Doki,
gaskiya ba mu gamsu da yanda aka gudanar da zaben ba, saboda zabe ne wanda ya zama bangare guda. In fact, a lokacin ma da aka gudanar da wannan zaben an riga an yi closing secretariat. To ta ina aka samu wa'annan letters da aka yi sending? Akwai letters din da shi shugaban jam'iyya na kasa shi kamata ya sani wannan letter. To ba a yi ba, ya kamata a samu local organizing committee da yake daga bangare biyu, bangaren su da bangaren mu, za a samu mutane da za su yi local organizing committee. To da bangaren mu babu wanda ya participating a local organizing committee. Da aka zo kuma maganan turo leta na contest ya kamata kowane dan takara a tura mishi takarda daga hukumar gudanar da zabe cewa shi wakili ne yana cikin wanda zai zama dan takara a ji kuma daga bakin shi ko zai yi wannan takaran ko ba zai yi ba zai za a tura mai takarda shi kuma zai yi reply ma jam'iya cewa ya accepting zai participating a wannan takara ba ai wannan ba ya kamata kuma ya kasance su an turo takarda daga national an sa committee na zabi na tattantance ɗan takara
to sai dai sabon shugaban ya musanta dukkan zargin
zabe dai da aka yi Amina an yi a fili kowa ya gane kuma kuna wurin an yi zabe kuma ya yi kyau delegates sun zo daga ward 274 daga local government 25 an bi ka'idoji da ward jam'iyya ta shimfiɗa a bi an kuma yi lami-lafiya na kuma gamsu
menene ne ka sa gaba misali akari da akwai waɗanda yake suna da adawa ka zama shugaban PDP na a jihar Maiduguri
to ita shugabanci tun da ma haka ta tanada ba inda za ka yi a ce kowa ya soka sai Allah wayanda suke adawa da ni kuma adawan da suka yi ai adawa ya kare domin fadan gida aka yi ai an kuma yi fadan gida an kuma kare kuma jam'iyyar PDP ai ta gaji haka lokacin da ake neman abu kaga an tashi haya da an gama kamar an yi ruwa an dauki
anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Bazari Cuba Herodio Duniya ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyilla ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Yanzu gwamnatin Najeriya ba ta da shakku kan cewa Abubakar Shekau madugun kungiyar Boko Haram ya mutu. Duk da matsin lambar da ake yi daga cikin gida da kasashen waje na tsawaita lokacin kwashe sojojin Amurka, shugaba Joe Biden na nan kan bakansa game da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na kammala kwashe dakaran daga Afghanistan. ‘Yan Democrat a majalisar wakilan Amurka sun ciyar da wasu muradan shugaba Joe Biden gaba a jiya Talata. Inda suka amince da kudirin kasafin dala triliyan 3.5 don shirye-shiryen kare marasa karfi daga talauci a kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri wassalam.